taro ne wanda ake kawo shugabanni na kasashe, shugabannin kamfanoni na duniya, masu zuba jari, masu siye, masu sayarwa a duniya. Muhimmancin wannan taro na bana shi ne take da aka saka masa cewa zuba jari don bunƙasa rayuwar al'umma. Kowa ya san cewa a duniya ana zuba jari don a faɗaɗa kamfani don a ci riba. Abinda wannan ake so a yi shi ne a jawo hankalin masu zuba jari don a taimaki ƙasashe ko al'ummomi waɗanda suke an bar su a baya, ƙasashe irin kamar namu, domin duk fitinan nan ta duniya, yaƙe-yaƙe nan da ake ta'addanci, babu abin da ke haddasa shi fiye da talauci. Saboda haka ashe idan har za a samu masu zuba jari su kafa kamfanoni su bunƙasa tattalin arziki don a taimaka ma al'umma su fita daga cikin rashi, marashi ya samu, to wannan kuma shi zai kawo zaman lafiya a ƙasashenmu, shi zai kawo zaman lafiya a ƙasashen duniya da baki ɗaya.
Kamar menene ta yi ko rangwamen da shugaba Buhari zai gabatarwa masu saka jari na ƙasa da ƙasa domin Najeriya ta ci moriyar shigowarsu su saka jari?
Ya dogara ga fannoni da fannin da kake magana. Yanzu kamar fannin makamashi, wutar lantarki da su gas, kasancewa yan makonnin bayanan ne shugaban ƙasa ya sa hannu akan wannan muhimmiyar doka wadda za ta canja lamuran yadda ake gudanar da harkar haƙa da sayarwa da ciniki man fetur a wannan ƙasa, wanda an yi shi ne don ya faɗaɗa shigowar mai son duk ya zuba jari a cikin ƙasa. Shugaban Muhammadu Buhari zai tallata wannan doka, shugaban Muhammadu Buhari zai tallata irin canje-canje da ake samu wajen faɗaɗa tono ma'adinai, dokoki da ake yi masu sauƙaƙa shigowa jari kuma a fitar da shi ba tare da jinkiri ba, abinda zai ƙarfafawa masu kuɗi na nesa su zo mana da shi don su kakkafa su amfana, mu ma mu amfana.
Malam Garba Shehu kenan, babban jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattaunawar da na yi da shi ta wayar tarho daga Saudi Arabia. A waje ɗaya wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki Malam Abubakar Ali ya bayyana min cewa duk wani taro da shugaba Muhammadu Buhari zai halarta, matsalolin tsaro za su ta kunno kai kuma za su iya kawo cikas akan dukkan manufofi ko nasarorin da waɗannan taruka ake fata za su kawo, domin idan babu tsaro babu wani zai zo daga ƙasar waje ya saka jarinsa.
Idan an je taron akan zo da wani abu daga wajen taron, to ba za a ce ana asara ba, amma yawanci idan aka je taron ba a samun daman da ake cin moriyan wannan taron nan, ko da ya kamata ya aje da 'yan kasuwa da sauransu yadda za a samu su kuma a bunƙasa tattalin arzikin ƙasan, ko kuma a samu masu saka jari direct foreign investors kenan. Idan aka duba kwanan nan kaga DFI namu ya ragu sosai, ba irin na da bane tun daga COVID, ko da cike COVID ma ya bada nashi abin nan, amma DFI din yanzu ya rasu saboda rashin tsaro. Rashin tsaro nan ba karamin fitina yake kawo a ƙasar nan ba.
To baka ganin marmakon Buhari ya je wa'annan taruka kamata ya yi kokari ya gyara sha'anin tsaron kafin masu saka jari su samu ƙarfin zuciya da gwiwa su shigo Najeriya?
Inda zaman nashi ne zai sa matsalin tsaron gaba, to za a ce kwalliya ta za ta biya kudin sabulu. Amma wajen zuwa wajen taro na kungiyar duniya da sauransu abu ne mai riba. Abu ne wanda yake za a amfana da shi idan har aka je aka samu wanda ya kamata a yi musu magana.
Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.